sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkam da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau tara ga watan Mayu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam dauke da kanin labarai
to Amina hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da ƴan Sudan 700,000 ne suka kaurace wa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan kasar biyu A yau Talata shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗi cewa duniya tana a wani muhimmin lokaci na kawo sauyi. Ya kuma ce an kaddamar da yaki na hakika akan Russia. Kasar Canada ta kori wani jami'in diplomasiyyar China da ake zargi da yunkurin raza na wani dan majalisar dokokin Canada da ke yawan caccakar Beijing.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar sa'o'i 48 da fara zaman sauraron shari'ar sharafaye a karar da jam'iyyu daban-daban suka shigar kan sakamakon zaben shekarar 2023 kotun ta dage zaman shari'ar da PDP ta shigar sannan za ku ji cewa babban kotun jihar Kaduna da ke sauraron karar da wazirin zazzau da aka cire Alhaji Ibrahim Muhammad Aminu ya shigar yana buƙatar a cire mai martaba sarkin zazzau Ambassador Ahmed Nuhu Bamali gwamnatin kasar Kamaru na son ta sake tattaunawa da Amurka don maido da ita cikin dokar bunƙasar da kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afirka muna kuma tafi da shirin noma da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana amma kafin nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya kashi na farko
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da ƴan Sudan 700,000 ne suka kaurace wa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan kasar biyu da ke neman kama madafin iko a kasar da ke arewacin Afirka. Sabon adadin wanda hukumar kula da kaurar jama'a ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira IOM ta fidda a yau Talata. Ya lanka fiye da na mutum 334 da hukumar ta ce sun guje wa matsugunansu a makon da ya gabata. Hukumar ta IOM ta ce ƙarin 'yan Sudan 100,000 sun tsere daga ƙasar. Fidda sabbin alƙalaman na zuwa ne kwana guda bayan da wakilan ɓangarorin biyu da ke faɗa suka yi wata ganawa a rana ta uku a birnin Jidda na ƙasar Saudiya. An dai tattaunawar ne da nufin ba da damar kai agajin jin kai ga dubban mutanen da ke buƙatar abinci matsugunni da kuma kayan jinya a birnin Khartoum da kuma sauran garuruwan Sudan bayan shafa sama da makonni uku ana gwabza faɗa. A yau Talata shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗi cewa duniya tana a wani muhimmin lokaci na kawo sauyi kuma an kaddamar da yaki na hakika akan Russia. Putin ya yi magana ne a birnin Moscow a wurin bikin tunawa da nasarar da aka samu akan sojojin Nazi na Jamus a yakin duniya na biyu wani muhimmin biki da ake yi a Russia wanda ke tattaro dubban mutane don yin faretin soja a dandalin Red Square da ke birnin Moscow mun dakile ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa za mu kare mazauna yankin Donbas kuma za mu tabbatar da tsaron ƙasarmu a cewar Putin A shekarar da ta gabata ne dai Russia ta kaddamar da farmaki akan Ukraine kuma yankin Donbas da ke gabashin kasar ya kasance wurin da sojojin Russia suka fi mayar da hankali a fadan ɗan sa'o'i gabanin jawabin na Putin sojojin Russia sun kai farmaki a Kyiv babban birnin Ukraine da makamai masu linzami kasar Canada ta kori wani jami'in diplomasiyya kasar China da ake zargi da yunkurin raza na wani dan majalisar dokokin Canada da ke yawan caccakar Beijing ministan harkokin wajen kasar Melanie Joly ta fitar da wata sanarwa a jiya litinin mai cewa an ayyana korar Zhao Wei daga kasar a matsayin mai da martani akan wasu jerin rahotanni da jaridar The Globe da kuma Mail na Canada suka wallafa Masu cewa Zhao ya nemi bayanai kan dan majalisar dokokin jam'iyyar Conservative Michael Chong wanda ya dauki nauyin gabatar da kudirin ayyana matakin da China ta dauka akan tsiraran musulman kabilar Uyghur a matsayin kisan kare dangi Rahotannin sun ce hukumar leken asirin Canada ta gano wasu bayanai game da shirin China na sanya wa Chang da ƴan uwansa takunkumi a Hong Kong, kuma ta yiwu ma an yi masa barazana. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla a gaida Maryam, kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotannin mu. Kasa da sa'o'i 48 ta fara zaman sauraron shari'ar share fage a karar da jam'iyyu daban-daban suka shigar kan sakamakon zaben shekarar 2023. Kotun ta ɗage zaman shari'ar da PDP ta shigar akan hukumar INEC, APC da Bola Tinubu zuwa ranar Alhamis 11 ga watan Mayu da muke ciki, don baiwa dukkan waɗanda al'amarin shari'ar ya shafa su warware wato matsalolin da suka taso a zama na yau Talata, saboda iya fara ainihin zaman shari'ar akan lokaci. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulrauf na dauke da ƙarin bayani.
Mai shari'a Haruna Simon Tsammani da ke jagorantar tawagar manyan lauyoyi biyar da suka hada da mai shari'a Misturat Bolaji Yusuf, Steven Ada, Bolu Kuromo, Moses Ugo, Abba Bello Muhammad da ke zaman sauraron ƙarrakin da aka shigar a game da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan Fabrairun shekarar nan ne suka ɗage zaman sauraron share fage don baiwa ɓangarorin da shari'ar ta shafa damar warware ababen da suka taso, kama daga miƙa wasu buƙatu da kuma takardun da ya kamata a shigar a gaban kotu. A yau zuwa ranar 11 ga watan Mayun da muke ciki, shugaban jam'iyyar PDP mai rukun kwariya Ambassador Umar Aliyu da magum da ya wakilci jam'iyyar sa a yayin zaman kotun na yau ya ce,
to alhamdulillah a yau dai an fara sauraron kara, kuma inda ke ma kina kotun kin san wanda aka kai kara za su duwa ta hanya da za su yi su ga cewa sun kawo bata lokaci, bata kamar yadda shi alkali ya yi alkawari. Muna kyautata zaton ko ba komi, duniya tana kallo, kuma duka lahirin 'yan Najeriya suna sauraron wannan al'amari su ga yadda za ya kasance.
Ambassador Umar Aliyu da magum ya kuma ce,
babban abun da zai kara mana karfin gwiwa shine su yarda cewa wannan al'amari a nuna shi a duniya a talabijin lokacin da ake muhawaran a cikin kotu. Shi alkali ya musu togaciya tun da farko. Muna kyautata zaton wannan togaciya da ya yi zai yi amfani kuma a gaggauta sauraron wannan kara don a yi mata hukunci yadda muke expecting.
A wani bangare kuma, ɗaya daga cikin tawagar lauyoyin da ke kare jam'iyyar PDP da ɗan takararta Atiku Abubakar a gaban kotu, Daniel Bwala, ya bayyana cewa
yau din da aka zo muka roƙi kotu ko za su bar a nuna wannan zaman kotu din a television, to sai wasu lauyoyin na wani site din suka ce ba su lokaci don su ma su yi replying namu, to shi yasa kotu ta ce to yanzu tafi mu dawo ranar Thursday shine za su ba mu direction. To muna da bangasi akan judiciary because banda su ina zaka, to amma kuma a doom da shine ubangiji Allah ya taimaka cewa a kasa din komin da zai ayi shi adalci, ayi shi da zuciyar gaskiya, ayi shi kuma da tsoron ubangiji Allah, don dokan kasa ta ce kwana ta 180 ko da shike dama kuma dokan kasa ta bayar su alkalai din za su ya ce za mu yi a wata daya, amma to su ba sa so a ce wani yana da lokacin sa ko an hana ma wani opportunity of ventilation, so ba abin da za a karasa kafin suwari ne ba.
Shi ma jagoran lauyoyi da ke kare hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya, wato INEC AB Mahmud, mai makamin SAN, ya yi bayanin cewa,
to kamar yadda aka yi zauna jiya, yau ma kamar sharen fage ne. Kokari kotu take ta dudduba abubuwan da aka shigar daga ɓangaren masu kara, daga ɓangaren masu karewa, don a samu daidaito a kan abubuwan da ba lallai sai an zauna ta jayayya kai ba. Saboda in an zo fara sauraron kara, abubuwa su tafi cikin sauƙi kuma cikin takardar lokaci. Abin da ake kira yanzu ba wani abu da kotu ta zartar, illa kawai na tsare da za a gudanar da shari'a. Magana da ake shine ko za a kyale a dinga nuna abin da yake faruwa cikin kotu ta hanyar talabijin da sauran kafofin watsa labarai a san da abin yake gudana. To muka ce wannan ba za mu iya ba da amsa ba sai mun yi nazari a kai, kuma mun nemi shawara daga su hukumar zaɓe. Abin da muka ce kenan. Tsarin kotuna na ƙasar nan ba a wannan, wasu ƙasashe suna kyalewa, to amma har yanzu ba babu wani abu da aka zartar wato wanda ya nuna cewa za a yi wannan. Amma cikin doka, in kotu ta ga abubuwa sun dace ko tana ganin ba wani illa da zai faru, za ta iya ba da izini.
A wata shari'a mai kama da wannan, kotun koli ta ɗage zaman sauraron ɗaukaka ƙarar da jam'iyyar PDP ta shigar akan hukumar INEC, jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu da Kashim Shattima zuwa ranar 22 ga watan Mayun da muke ciki, sakamakon yadda Bola Tinubu da Kashim Shattima suka gabatar wa lauyoyin PDP wasu bayanai da hujjoji a gaban kotun a bayyane. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Halima Abdulrauf, wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Hukumomin kasar Pakistan sun kama tsohon Prime Minister kasar Imran Khan a yau Talata a wajen wata kota a Islamabad, babban birnin kasar. Khan dai shine shugaban babbar jam'iyyar siyasa a kasar. An kama tare da tsare dan siyasar mai shekaru 70 ne a yayin da ya tankari dakin wata babbar kotun kasar don halarta zaman sauraron wasu kararraki da aka shigar a kansa da suka hada da zarge-zargen ta'addanci, cin hanci da rashawa, cin amanar kasa da sauran laifuffuka. Lauyoyin Khan sun yi zargin cewa jami'an tsaro sun ci zarafinsa kafin su kai shi inda ake tsare da shi da kuma mika shi ga hukumomin yaki da cin hanci da rashawa da ke tare da su. Jam'iyyar Khan dai ta yi Allah wadai da kamun shugaban nata. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan, Rana Sanaullah, ya tabbatar da kamen Khan, amma ya yi watsi da zarge-zargen an ci masa zarafi. Ya kuma bayyana wa kafofin yada labaran kasar batun zarge-zargen cin hanci da rashawa a kan dan jam'iyyar da adawa.
Madalla a gaida Maryam Dauda ta ci kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban kotun jihar Kaduna da ke sauraron karar da wazirin zazzau da aka cire Alhaji Ibrahim Muhammad Aminu ya shigar, yana bukatar a cire mai martaba sarkin zazzau ambassador Ahmad Nuhu Bammali kan cewa nadin ya saba wa ka'idojin nadin sarki. Ta ce za ta sanar da ranar yanke hukuncin nan ba da dadewa ba. Wakilin muryar Amurka a Kaduna, Isa Lamal Ikra, ya aiko mana da karin bayani.
Zaman kotun na yau Talata dai ya maida hankali ne akan hujjojin da lauyoyin waɗanda ake ƙara suka dogara da su na buƙatar kotun ta yi watsi da wannan ƙara, da kuma hujjojin lauyoyin mai ƙara na cewa kotun na da hurumi na sauraron ita wannan ƙara. Wanda daga bisani kuma alƙalin kotun mashara Isa Aliyu ya ɗage zaman kotun zuwa wata rana da zai sanar daga baya domin yanke hukunci akan hurumin kotun da kuma cancantar Alhaji Ibrahim Muhammad Aminu a matsayin mai ƙara. Bayan fita daga kotun ne lauyan da ke kare mai martaba sarkin zazzau da kuma masarautar ta zazzau, lauya Abdul Ibrahim, wanda babban lauya ne na ƙasa wato SAN, ya jaddada matsayarsu ta lauyoyi a kan cewa kotun ba ta da hurumin sauraron wannan ƙara.
Ni ne ke saya ma zazzau Emirate Council da shi mai martaba ambassador Ahmed Bamani.
Me kuke cewa ne a kotu?
Da mun ci musu wasa da shari'an wanda suka zo ba dan kotu suka ya kamata su zo, kuma ba haka shi wanda ya kawo kara ba da gina sarauta bane da zai ce wai a cire ambassador Ababa su wayannan da ya ce musu an riga an cire shi, so he's not also a custodian of customs in Zaria.
Shin kuke wannan kotun ba ta cancanci ta sauri kara
ba ta cancanci ta shari'an ba?
To yanzu ina ka tsaya,
to muna jira abin da alkali zai bai ba da rana ba, amma yace can dai ba zai kira mu ya ga mana abin da shi.
Amma kuna ganin hujojin ku na da karfin da za a iya kullum magana?
Insha Allah ba mu da wani gaddama, insha Allah wannan ba ai yazo ya bata maka wani lokaci ne.
Sai dai kuma lauyoyin mai kara wato wazirin zazzau da aka cire wanda suka tattake guri a gaban kotun akan hujjojin da suka ce suna da su game da hurumin ita wannan kotu akan sauraron wannan kara, sun ce ba da ka suka tire akan hujjojinsu ba domin suna dogaro da wasu hujjoji na dokokin Nigeria ne. Lauya Bashir M. Bello na cikin lauyoyin mai kara, kuma ya ce ba su da haufi akan hujjojin da suka gabatar.
Ai abin da ake cewa shine sun yi reason, akwai abin da ake cewa preliminary objection So sun yi raising suna cewa kotun ba ta da hurumin da ta saurari kara. Kuma from our part mun yi responding cewa kotun na da hurumi kuma yanzu an bar mu kotu kotu za ta yanke hukunci akai.
Amma ku kuna jin kuna da hujja cewa kotun nan ita ce ya kamata ta wannan kara?
Sosai. Kuma mun ba ma kotu wannan hujjojin. Kuma muna fatan kotu za ta yi aiki da su.
Suna magana shi kanshi mai karin ma ai bai da hurumin kai karar sarki.
Eh sun faɗa haka. Shine ai abin da nace maka suna jayayya ne akan competence ma'ana cancantar shari'ar a kotun da kuma wanda ya shigar da kara. Kuma mu mun kalubalance su akan cewa lalle wannan kotun tana da hurumi kuma wanda ya shigar da karan yana da hurumin da zai shigar da kara a kotun. Yanzu an daga kotu za ta yanke hukunci akan abin da.
Kuna jin cewa wannan hujjojin da kuka bar suna da nauyin da kila za su yi ku nasara?
Sosai. Sosai muna sa rai kotu za ta yanke hukunci kuma ya zama in our favor.
Shi dai wazirin Zazzau Alhaji Ibrahim Muhammad Aminu wanda aka cire daga mukamin nashi a baya yana karar gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i da kuma mai martaba sarkin Zazzau Ambassada Ahmad Luba Malli da wasu mutum 12 ne bisa taka doka da ka'idojin nadin sarki a masarautar Zazzau da yace an yi tare da gabatar da bukatar ganin an cire mai martaba sarkin Zazzau Ambassada Ahmad Luba Malli saboda a cewar mai karar sunan sarkin baya cikin jerin sunayen da masu zaben sarki suka gabatarwa da gwamnan jihar Kaduna Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Kasar Kamaru na so ta sake tattaunawa da Amurka don maido da ita cikin dokar bunƙasar da kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka mai takin AGOA wanda hakan zai ba da damar kaucewa matsalar wato basussuka. Ga ƙarin bayani daga bakin wakilin muryar Amurka a Yaounde Muhammad Bashir Laden.
Kamaru na son ta ƙara yawan kuɗaɗen da take samu a ƙasashen waje domin kaucewa rikicin bashi. A dalilin haka ne kuma kasar take shirin dawo da tattaunawa da kasar Amurka domin shiga cikin dokar bunƙasar Afirka da mamaki na AGOA. Ministan tattalin arziki, tsare-tsare da ci gaban yanki Alamin Usman Bey na kasar Kamaru ne ya sanar da haka. Dr. Dalvaris Nguju, masanin harkar tattalin arziki, ya yi mana ƙarin bayani kan wannan bukata ta kasar Kamaru inda ya ce.
Kamun a ita fitire jilaguwa palis otoite americain.
A shekaru da suka gabata Amurka ta janye Kamaru daga AGOA system. Wannan hanyar tsare-tsare mai kawo sauki wajen kasuwanci da cinikayya tsakanin Washington da kasashen Afirka. A wancan lokacin Amurka na zargin gwamnatin Bolivia da tauye haƙƙin ɗan adam tun daga lokacin yaƙin Boko Haram har zuwa rikicin jihohin Ingilishi na ƙasar ɗin. Musamman Amurka ta zargi sojojin Kamaru da ƙona gidajen mutane da kuma kisan gilla kan 'yan yara. Sai dai wancan lokaci Kamaru ba ta nuna damuwarta ba duba da cewa cinikayya tsakanin ƙasashen biyu ba ta da ƙarfi hakan nan.
C'était à peine quelques dizaines de millions de dollars.
Komai yasa gwamnatin Kamaru ta buƙaci a maido ta cikin AGOA. Dr. Dalvaris Nguju ya dada ƙarin bayani.
La stratégie du Cameroun c'est premièrement de continuer de bénéficier.
Yanzu gwamnatin Kamaru ta wakilta ministan tattalin arziki Alamin Usman Mai da ya kokarta wajen tattaunawa da Amurka domin maida Kamaru cikin wannan sauki duba da cewa Kamaru na nema ta haɓaka tattalin arzikinta saboda rage basussuka tsakaninta da bankin duniya da kuma asusun bada lamuni na duniya. Lallai yin haka zai taimakawa kasar musamman a wannan lokaci da basussuka suka yi wa kasar mu yawa. A cewar asusun bada lamuni na duniya, tattalin arzikin kasar Kamaru zai bunƙasa da kashi 4.3 cikin 100 a bana bayan da ya ragu da 0.5 cikin 100 a shekarar 2020. Tattalin arzikin Kamaru kamar na sauran ƙasashen Afirka ya fuskanci illar cutar COVID-19 da kuma yaki tsakanin Rasha da Ukraine. Waɗannan rikice-rikice sun ba da mummunar gudunmawa wajen tabarbarewar yanayin basussuka. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
Muhammad Bashir Laden kenan. Yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ke shirya mana.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Kana ganin cewa watakila maimakon gwamnati ta dinga amfani da hukumominta kai tsaye wajen raba irin waɗannan kayan tallafi ko lamani, zai fi kyau ta yi amfani da kamfanoni masu zaman kansu.
Tabbas, domin yarjejeniya ce za su rubuta tsakanin su da kamfanin, cewa idan har ba su kawo kaza, adadin kaza ba, to za su iya shiga ciki, za su iya biya, domin duk kokarin da za su yi kai ba ma wannan ba, ko dan kwantaragi na gaba ku ƙara ba mu, dole mu zage dantse. Mu tabbatar da mun biya muku bukatunku.
Wato kare mutuncin kai.
Kare mutuncin kai. Ko dan kare mutuncin kai na zan yi abin da ya kamata.
To wani kalubale da manoma kuma suke fuskanta ko sha'anin noma a Najeriya shi da zaka ga cewa misali an yi noman. To amma manoman kuma ba sa cin ko gajiyar noman sosai, misali baya tasiri. Misali lamba kan noman da aka yi bana wasu wurare. An samu shinkafa da yawa. Amma an sai da ita da tsada a lokacin da ake girbin ta misali. Amma kuma manoman kuma sun dawo tun ba a ji ko ina ba sun zo sun talauce da sauransu, yanzu wani ma bai da abin da bai da ita kanta shinkafar ma da zai ci a gidansa da sauransu. Me kake tunanin ko kake gani ya kawo misali manomi zai yi noman kuma amma noman baya tasiri a kansa duk da cewa ya samu amfanin gona?
Gaskiya ne. Shi manomi ya ɗauki noma rayuwar shi domin da shi ya dogara. So kaga duk wata harka ta rayuwar shi ta ta'allaka ne ga wannan noman. To manoman kala-kala ne, akwai wanda zai noma shi iya dan ya ci a gida, akwai kuma wanda zai noma ya ci a gida ya sayar, akwai kuma wanda zai noma kawai dan ya sayar ba ruwan shi. Yawwa. To gaskiya kaman wannan karan an samu matsala wanda mutanen gari especially masu zama a cikin birni cewa ai kaya sun yi sauki alhalin ba sauki bane ba.
Wato a kakar bane da tauci.
Tabbas zaka ga a lokacin girbi kowane abu ne ake girbi ya kamata a ce a lokacin yana sauki, lokacin saukin shi ne. To tabbas kuma an siyar da kaya da tsada a lokacin. Dalilin ka san an yi ambaliyar ruwa a damunan nan ta bana sosai. To wasu da yawa sun rasa amfanin gonansu, wasu sun rasa mahallansu. To wannan dalilin shi ya saka waɗanda su kuma Allah ya sa suka tsallake suka samu, so kaga suka siyar da abinsu da tsada suka ci karansu ba babbaka. To akwai wanda ya sa shi kuma kuɗin shi aikin shi kuma ya lokacin da ake girbi ya sa kuɗaɗen shi ya siyo abubuwan nan ya aje, dan idan lokacin nasu ya wuce za su dan ƙara tsada shi kuma sai ya siya. To gaskiya waɗannan sun kusan in ce maka sun fi manoman shan wahala, domin mutum ya kundige kanshi ya sayo wannan kayan ya sa ya ci buri sai ya zamto kuma kayan sai ya zamto saboda canjin kuɗin nan. Za ka ga kuɗi sun yanke gaba ɗaya babu ƙaraf, kai kuma kana da buƙatun gida, yara za ka ba su kuɗin makaranta, ga biyan kuɗin makaranta, ga asibiti, ga dai ɗawainiyar gida, so gashi babu kuɗi a ƙasa. Za ka ga dole kana buƙatar kuɗin nan. So dole ka ɗauki kayanka ka je ka kai kasuwa. To ka ɗauki kayanka ka je ka kai kasuwa, sai dai a ce a ma transfer, in ma mutum ya zo zai siya wanda yake da halin ma kenan. To in ya ma transfer fitar da kuɗin ma aiki ne babu, sai ka ga mutum ya karya kayan shi ya ce in dai da akwai mai kuɗi a hannu tsagwaron su ya bani kaza ya ɗauka. Sannan ka ga abinda gwamnati ya kamata ta duba yanzu ta tausaya wa manoma shi ne, za ka ga manomi ya sai taki da tsada, ya sai kayan feshi da tsada, ya sai iri da tsada, kuma sannan ya zo ya sayar da kayan da ara, za ka ga wani ko kudin shi bai maida ba.
Wannan gaban nake son tambaye ka cewa me ya kamata hukuma ta yi misali don kaucewa irin waɗannan abubuwan, musamman bayan an yi girbin amfanin gona ta yadda manoma za su ci gajiyar noman da suka yi, kuma 'yan ƙasa ma su samu albarkaci.
Masha Allah, wannan tambaya ce mai muhimmanci gaskiya, tunda ita gwamnati kowa nata ne, da shi mai nomawan da shi mai siya. Yawwa, to wannan shi ne ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki wasu medas, wasu matakai da ya kamata a ce kowa ya ji daɗi. Wannan matakon kuwa shi ne ta yi price flow.
Kamar ya?
Yawwa, price flow shi ne a ce farashi kada ya fara daga kaza, kada ya ƙasa da haka.
Kamar a ce naira goma.
Kamar a ce ko menene to ya fara daga naira goma. Ba za a sai da shi ƙasa da naira goma ba. So kaga idan te wannan.
Amma in ya sama ba laifi.
Saboda za mu ce ba laifi, saboda ai kayan giredin ne, mataki mataki ne.
Ga nagartar.
Nagartar abin gyaran da aka yi mashi da kyan shi.
Casa ce ko kuma.
Yawwa. Amma a ce da duk rashin kyan shi. Tunda dai ai ba janyo ka aka yi kazo ka siya ba dole. Yawwa. Duk rashin kyan shi ka a siye shi ƙasa da kaza. Sannan ka gan aka yi haka an taimakawa wanda ya noma.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin ƙwararre kan harkokin noma, Dauda Salisu Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla, to masu saurare, kuma yanzu sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Haruna Muhammad ta tsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Kace kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe da kika fara zama a yau Litinin. Da fatan zaki wa kowa adalci akan ƙorafe-ƙorafen da suka kawo miki akan zaɓen da ya gabata, domin yin adalci ne zai sa ki nemar wa kanki ƙima da mutunci a idon duniya. Da fatan ɓangaren masu ƙara da waɗanda ake ƙara za su baki cikakken goyon baya. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Isa Ramin Hudu Hadeja. Kace muna fata gwamnatin Najeriya mai shigowa ta Bola Tinubu za ta yi karatun tanaso wajen nada mutanen da za su jagoranci gwamnatin su kasance jajirtattu da za su kai kasar ga tudun mun tsira. Domin zance na gaskiya, shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari ya yi kitso da kwarkwata wajen zabo mutane da ya ba su amana da zuciya, amma suka yi wa gwamnatin zagon kasa duk kuwa da yadda ya ba su wuka da nama. Daga ƙarshe muke fatan sabon shugaban ƙasa mai zuwa Bola Ahmed Tinubu zai mayar da hankali kan muhimman abubuwa guda uku: ilimi ta hanyar rage kuɗin makaranta da wadata malamai da isasshen albashi, samar da tsaro da kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki.
To kafin mu ƙarƙare shirin namu, ga Maryam nan da taƙaitattun labarai.
To a takaice, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan Sudan 700,000 ne suka kauracewa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin ɓangarorin sojan ƙasar biyu da ke neman kawo madafun iko a ƙasar da ke arewacin Afirka. Sabon adadin wanda hukumar kula da ƙaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IOM a takaice ta fidda a yau Litinin ya lanka fiye da na mutum 334 da hukumar ta ce sun gujewa matsugunansu a makon da ya gabata. Hukumar ta IOM ta ce ƙarin 'yan Sudan 100,000 sun tsere daga ƙasar. A yau Talata, shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗi cewa duniya tana a wani muhimmin lokaci na kawo sauyi, kuma an ƙaddamar da yaƙi na haƙiƙa akan Rasha.
To masu saurare da taƙaitaccen labarin ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, da Julie Lavis Gresham da ta bada umarni, da kuma injiniyanmu na yau, ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ki sallama da ku, a kasance lafiya.